Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Talata 26 ga watan Satumba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba Makeri da kanin labarai.
Ta Ibrahim, dakarun Rasha sun dakile wasu hare-haren Ukraine a jiya Litinin, inda suka kakkaɓo wani makami mai linzami da ya auna tashar jirgin ruwan Crimea ta Sevastopol. Shugaban Amurka Joe Biden ya kaddamar da taron kolinsa da kungiyar kasashen tsibirin Pacific da neman afuwa da kuma yabo. Kana a jiya Litinin, Amurka da kasar Kenya sun sanya hannu akan wata yarjejeniyar tsaro domin karfafa yaki da ayyukan ta'addanci a gabashin Afirka.
To kanin labarin kenan. A babin rahotanni za a ji cewa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya umarci jami'an tsaron kasar da su yi duk mai yiwuwa su ceto ɗalibai mata da 'yan ta'addar daji suka sace ranar Juma'a a jihar Zamfara ta arewacin kasar.
Cikin wata sanarwa da fadar shugaban Najeriya ta fitar da yammacin Lahadi, shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi wa hukumomin tsaron kasar umarnin
za kuma a ji cewa gwamnatin ta Najeriya ta bada umarni ga jami'an tsaron kasar da su tabbatar sun gano waɗanda ke da hannu a kisan da aka yi wa ma'aikacin gidan rediyo muryar Najeriya VON Hamisu Dan Jibga a jihar ta Zamfara.
Wannan abu da ya faru na kashe dan jarida a jihar Zamfara wani abu ne wanda 'yan ta'adda suka yi, kuma mu mun nuna bakin cikinmu kwarai da gaske. Shugaba Bola Ahmed Tinubu ya nuna bacin ransa akan wannan al'amari.
Kamar kowace ranar koko safiyar ranar Talata, yau ma za a ji shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustafan Sakkwato ke gabatarwa, inda yau shirin zai taɓo batun rigimar kujerar gwamnatin jihar Kano biyo bayan yanke hukunci da kotun shari'ar ƙararrakin zaɓe ta yi cewa gawuna ne gwamna, amma fa abba na iya ɗaukaka ƙara. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar. Dakarun Rasha sun dakile wasu hare-haren Ukraine a jiya Litinin, inda suka kakkaɓo wani makami mai linzami da ya auna tashar jirgin ruwan Crimea ta Sevastopol. Kada suka lalata jirage 7 marasa matuƙa a yankin Belgorod, in ji jami'an Rasha. Da yake ba da rahoton farko akan hare-haren, gwamnan da Rasha ta ajiye a Sevastopol, Mikhail Rezavoyev, ya faɗa a kafar Telegram cewa sashen tsaron sararin samaniyan Rasha sun kakkaɓo makami mai linzamin ne a kusa da sansanin sojan sama na Belbak, anda ya ɗage sanarwar kai samami ta sama a birnin Sevastopol da yammacin jiya Litinin. An kuma dawo da zirga-zirgar motoci a kan gadar da ta haɗa ainihin Rasha da yankin Crimea da Rasha ta kai mamaya. Mayakan saman Ukraine sun faɗa a jiya Litinin cewa sun kashe kwamandan da ke kula da jiragen ruwan yakin Rasha a kan tekun Bahar Aswad, Viktor Sokolov, a wani harin makami mai linzami da Ukraine ta kai a makon da ya gabata a helkwatan jiragen ruwan yakin Rasha a Sevastopol. Sai dai Rasha ba ta tabbatar ko kuma musanta wannan zargin ba. Shugaban Amurka Joe Biden ya kaddamar da taron kolinsa da kungiyar kasashen tsibirin Pacific da neman afuwa da kuma yabo. Da farko ya nuna nadamarsa na soke ziyararsa zuwa kasar Papua New Guinea a farkon wannan shekara a tsakiyar wata dambarwar siyasa. Ya kuma yaba wa yan diplomasiyar Amurka a tsibirin Cook da kuma kasar New mafi kankanci. Biden ya maida hankali akan mummunan barazana da waɗannan kasashe 18 ke fuskanta kan sauyin yanayi. Kana ya yi alkawarin samar da kuɗaɗen taimako kan sauyin yanayin da kuma gine-gine. Ga baki ɗaya, fadar White House ta ce Biden ya sanar da ware dala miliyan 200 domin nuna ƙoƙarin Amurka wurin yin aiki tare da ƙasashen tsibirin Pacific don faɗaɗawa da kuma zarfafa hulɗarsu a shekaru masu zuwa. Ƙasashe 18 mambobin ƙungiyar sun kasance fagagen daga ga turawan mulkin mallaka a ɗaruruwan shekaru da suka gabata. Ga misali, tsibirin Cook da aka saka masu nan Captain James Cook, baturen England nan da ya yaki da 'yan asalin yankin Pacific daga kasar wato Australia kenan zuwa Canada domin samun mulki. Ana bukin tuna mummunan kisa da 'yan Hawaii suka masa a shekarar 1777 a tsibirin Harkwadon Gobe. Sai dai wani babban jami'in ba da shawara akan harkokin tsibirin Pacific da ke nan Amurka, Gordon Peak, ya ce Amurka dai ita ce ta fi kowace ƙasa taka muhimmiyar rawa a yankin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Litinin, Amurka da ƙasar Kenya sun sanya hannu akan wata yarjejeniyar tsaro domin ƙarfafa yaƙi da ayyukan ta'addanci a gabashin Afirka da kuma taimakawa ƙoƙarin da Kenya za ta yi na jagoranta aikin tsaro a ƙasar Haiti.
To, an ji ba kaɗan, Babu Makeri zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya umarci jami'an tsaron ƙasar da su yi kukan kura su kubuto ɗalibai mata da 'yan ta'addar daji suka sace a wani hari da suka kai ranar Juma'a. 'Yan bindigar sun kai samame ne a ɗakin kwanan ɗalibai na jami'ar gwamnatin tarayya da ke Gusau, jihar Zamfara ta arewa maso yammacin ƙasar. 'Yan sanda sun ce an samu ceto wasu daga cikin ɗaliban. To, amma dai wannan al'amari shine na baya-bayan nan a ci gaba da kai hare-hare kan ɗalibai a arewacin Najeriya. Timothy Abizu ya haɗa mana wannan rahoton daga Abuja, wanda kuma Aisha Ma'azu ta fassara za ta karanta.
Cikin wata sanarwa da fadar shugaban Najeriya ta fitar da yammacin Lahadi, shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi wa hukumomin tsaron ƙasar umarnin tabbatar da cewa an kubutar da sauran ɗaliban matan da aka yi garkuwa da su daga jami'ar Gusau da ke jihar Zamfara a yammacin arewacin Najeriya. Shugaban ya yi alwadai da garkuwa da ɗaliban, sannan ya ce babu wata hujja da ta ba da damar yi wa ɗaliban irin wannan aika-aika. Ya kuma yi wa iyalan duk ɗalibai matan alƙawarin ceto yaran nasu tare da hukunta waɗanda suka aikata wannan laifi. Yazid Abubakar shine kakakin rundunar 'yan sandan jihar Zamfara.
Now on ground we are able to rescue 7 of them and effort is ongoing to rescue the others.
A halin yanzu mun yi nasarar kubutar da mutum 7 daga cikin 'yan matan, sannan ana ci gaba da kokarin ceto sauran. Jami'an tsaro sun bazama zaman neman su, sannan al'amura sun koma kamar yadda suke a da. Ɗalibai ma sun koma ajujuwan su domin ɗaukan darussa. Duk kowa ya tashi haikan domin tabbatar da cewa irin wani al'amari bai sake faruwa ba.
Waɗanda suka shaida lamarin sun ce wasu 'yan bindiga kan babura ne suka afka rukunin ɗakunan kwanan mata mai ɗauke da gine-gine uku da sanyin safiyar Juma'a, sannan suka kwashe ɗalibai mata da dama. Jami'an 'yan sanda da hukumomin makarantar sun ce ba su tabbatar da al'aluman matan da aka kwashe ba tukunna, amma sun tabbatar da ceto 7 daga cikin wannan adadin, kuma tuni suka koma ga iyalansu. Wannan harin shine na baya-bayan nan da ya auku cikin shekaru 3 a yankin yammacin arewaci da tsakiyar Najeriya mai fama da rashin tsaro. Wannan lamarin ya sa an kaddamar da gangami a kafafen yanar gizo wanda aka yi wa taken Bring Back Our Focus Girls. Taken gangamin yana kama da gangamin da aka kaddamar a shekarar 2014 na Bring Back Our Girls, ko kuma BBOG a takaice, wanda ya samu karbuwa a fadin duniya bayan da 'yan Boko Haram suka sace ɗalibai mata 270 a garin Chibok da ke jihar Borno a gabashin arewacin Najeriya. Dan fafutukar rajin haƙƙin bil'adama Abba Abios Roni na ɗaya daga cikin masu wannan gangami a manhajar X, wanda a baya ake kira Twitter, ya kuma zargi hukumomin Najeriya da nuna sakaci.
The first person to blame is the government.
Gwamnati za a fara ɗorawa laifi. Kamar yadda rahotanni suka nuna, 'yan bindigan sun je makarantar akan babura aƙalla 50. Gano babura 50 abu ne mai sauƙi ga jami'an tsaro waɗanda za su iya ɗaukan mataki kafin su kai ga sace ɗaliban. Ba mu san dalilin da ya hana su ɗaukan mataki ba.
Yin garkuwa da mutane don karɓar kuɗin fansa ya zama ruwan dare a Najeriya. Magance wannan matsala na daga cikin kudurorin da shugaba Bola Tinubu ya yi alkarwanta a lokacin yakin gangamin zaɓe. Sannan a wani ɓangare kuma Shugaban yana fuskantar matsalolin da suka dabaibaye tattalin arzikin kasar da yake ta kokarin shawo kansu ta hanyar kawo sauye-sauye. Kazalika, Najeriya tana fama da yaki da matsalar basu tsatsauran ra'ayin addinin musulunci da aka shafe shekaru 14 ana fama da su a yankin gabashin arewacin kasar. Yayin da a wani bangaren kuma take fama da matsalar yan aware a kudu maso gabashi. Kungiyar Amnesty International ta ce sakaci a bangaren jami'an tsaro ne yake haifar da waɗannan hare-hare, inda ta yi kira da a gudanar da bincike. A watan Yuni, ɗalibai sun sanya shingaye a kan manyan tituna yayin da suke wani bore kan sace ɗaliban jami'ar tarayyar ta Gusau su biyar.
A gaida Aisha da rahoton Timothy Abizu, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, ga Baba Yakubu Makeri da kashi na biyu na labaran duniya.
A jiya Litinin, Amurka da kasar Kenya sun sanya hannu akan wata yarjejeniyar tsaro don karfafa yakin da ayyukan ta'addanci a gabashin Afirka da kuma taimakawa kokarin Kenya ta jagoranci aikin tsaro a kasar Haiti. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin da ministan tsaron Kenya Aden Duale sun sanya hannu akan yarjejeniyar ta shekaru biyar ne a babban birnin kasar Nairobi a jiya Litinin. Austin ya ce Amurka na matukar godiya ga kasar Kenya a jagoranci da take bayarwa wurin magance matsalolin tsaro a yankin da ma fadin duniya baki daya. Ya kuma gode wa kasar da ta amince da ta jagoranci sojojin haɗin gwiwar kasa da kasa wurin yaki da kungiyoyin banga a kasar Haiti. Ya ce gwamnatin Biden za ta yi aiki tare da majalisun dokokin Amurka su samar da dala miliyan 100 da ya alkawari akan aikin tsaro a Haiti a makon da ya gabata a gefen babban taron majalisar ɗinkin duniya. Wani zazzabin cizon sauro nau'in Aldang da gudawa da ya barke a kasa, wato ya barke ya kasa ɗaruruwan mutane a kasar Sudan da ke fama da yaki, a cewar likitoci a jiya Litinin, suna kashedi game da bala'in da ke yaduwa ka iya rusa tsarin kiwon lafiyan kasar mai tangal-tangal. A wata sanarwar kungiyar likitocin Sudan ta yi kashedi cewa yanayin kiwon lafiya a jihar Gadaref da ke kudu maso gabashin kasar mai iyaka da kasar Habasha na kara taɓarɓarewa cikin gaggawa, inda dubban mutane suka harbu da zazzabin. Ko da yake jihar ta Gadaref bata fuskanci mummunan yakin kasar kai tsaye tsakanin sojojin kasar da rundunar sa kai ta RSF ba, amma duk da haka ta fuskanci yawan tserewar mutane daga gidajensu da kuma matsalolin jin kai. A cikin sama da watanni biyar da aka kwashe ana gwamza yaki, kashi 80 cikin 100 na asibitocin Sudan sun daina aiki, a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. A ƙarshe, ruwan sama kamar da bakin ƙwariya a babban birnin ƙasar Guatemala ya haddasa zartarewar laka da safiyar jiya Litinin, lamarin da ya shafe gidaje da dama zuwa cikin kogi. Kana ya halaka mutane shida, wasu 12 kuma suka bata, ciki har da ƙananan yara guda 10. Hukumar shirya ayyukan gaggawa ta ƙasar Guatemala ta faɗa a wata sanarwa a jiya Litinin cewa adadin mutanen da suka mutu ka iya haura 6, ciki har da wata yarinya tare da wasu mutane 12 da su kuma suka ɓata.
A gaida Baba Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya, inda gwamnatin kasar da ta wato ta bada umarni ga jami'an tsaron kasar da su tabbatar sun gano waɗanda ke da hannu a kisan da aka yi wa ma'aikacin gidan rediyo muryar Najeriya na VON Hamisu Danjibga a jihar Zamfara da ke arewa maso yammacin kasar. Ministan yaɗa labarai Muhammad Idris Malagi shi ne ya bayyana hakan yayin tattaunawa da abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri a gefen babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da aka kammala a birnin New York na nan Amurka, inda bayan da aka masa tambaya ya fara da tsokaci kan 'yancin walwalar 'yan jarida a Najeriya kamar haka.
To na farko dai a tarayyar Najeriya gaskiya yan jarida na da matukar yanci kwarai da gaskiya. Akwai yanci, babu wani wanda zai ce gashi na an takura masa saboda aikin sa. Wannan abu da ya faru na kashe shi dan jarida a jihar Zamfara wani abu ne wanda yan ta'adda suka yi, kuma mu mun nuna bakin cikin mu kwarai da gaske. Shugaba Bola Ahmed Tinubu ya nuna bacin ransa akan wannan al'amari, kuma an umarci wato rundunar yan sanda su tabbatar da an gano waye wannan abu domin a hukunta shi. Wannan abu ba abu bane da zamu ci gaba da yarda da shi da dan Najeriya da dan jarida da kowane dan Najeriya yana da haƙƙi ya zauna a cikin lafiya. Wannan yaki na ta'addanci ne, ba maganar yan jarida bane.
To ko da yake baka dade da shigowa ofishi a matsayin ministan yaɗa labarai ba, amma kai ma ka san kafafen yaɗa labarai a Najeriya ba sa iya yaɗa labarai daga gidajen rediyo da kasashen waje kai tsaye a Najeriya, wanda ka duba makota kamar Nijar, Ghana da wasu wurare ana yi. Ko ka san dalilin da yasa wato ba a samun irin haka a Najeriya?
Eh, to haka ne, saboda amma kuma sukan dan yada ta misalin kafofin wato social media, amma wani al'amari ne da muke dubawa kwarai da gaske, saboda a kullun gwamnatin shugaba Ahmed Bola Tinubu tana son ta ƙara ƙarfafa mai yan jarida don su yi aikin su, saboda idan yan jarida ba su yi aikin su ba za a samu ci gaba a ƙasa ba. Wannan abu ne al'amarin dubawa ne, kuma za mu duba kuma za mu dawo muku akan wannan.
To sai dai ka fito da wani sabon salo na national orientation, me hakan ke nufi? Za a ilmantar da 'yan kasa ke don ko za a tattara su a kai su makaranta ne, ko menene ake nufi da wannan orientation din?
Ba tattara su za a kai su a makaranta, ai wasu su ba za su ma je makarantan ba. Abinda ake so a ce shine mutane sun yada wato tunanin kishin ƙasa da kishin zamantakewa al'umma a zukatansu. Shine shugaba Bola Ahmed Tinubu ya ga cewa lalle ya kamata a koma ga wannan turbin. Duk lokacin da mutum bai san menene ina ya nufa ba, yaya kishin ƙasa yake, me za a yi domin jama'a duka su amfana, to kaga za a ci gaba da samun matsala. Shi yasa shugaba Ahmed Bola Tinubu ya ce a sake daidaita sahu kenan, wato a sake maida ma mutane wannan tunani na kishin ƙasa da kuma irin zaman da za a yi da juna domin a samu sauki. Kowa ya kama kansa ya yi abin da ya kamata a yi, ba ma tare da sai an je an masa magana ba. Idan aka ci gaba da haka, ana ganin aka ci gaba da wannan yaki zuwa lokaci kaɗan Najeriya ta samu canjin salo a tunanin shi shugaba Ahmed Bola Tinubu da mukarraban gwamnati. Za a samu canji na salo wanda zai haifar da kyakkyawar zamantakewa ga 'yan Najeriya.
Ministan yaɗa labaran Najeriya kenan Muhammad Idris Malagi. Yanzu kuma ga shirmu na gaba.
Saka mai wuya.
Su ga wani shi ne halattaccen zababban gwamna a jihar Kano. To da muka ji dai mun ce lillahi wa ina ilaihi raji'una, saboda abun ya zo mana cikin wani yanayi na mamaki da rarrabi da kuma kayan mana da hankali, domin ba mu taɓa faran wannan ɗanyen hukunci zai kasance a kanmu ba. To lokacin da muka ji wannan hukunci sai muka sa goshinmu a ƙasa, muka ce Allah mun gode maka, domin bayanmu bane, ba dabararmu bace, ba wayanmu bane ba. Ko alƙali da ce ba ta tsaye hukun ta ce wai naboji ne, ko ba ta duhuri ne. Ita alƙali ya ce abin da yake gabanta ya kamata ta yi hukunci da shi. Wane ne ba ta hurumin ta yabi Qur'an wani ce ba ta da kyau? Ita ce za ta gane mai kyau ko mara kyau?
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, barkamu da saduwa da kowa wani sabon shiri na tsaka mai wuya, wanda yau zamu bude shi tare da bada hakuri ga mutanen jihar Plateau, saboda zamu jingine shirin da muka fara kan wannan jiha din da kokarin ta neman zaman lafiya. Shirin da muka fara a ranar Talata da ta gabata, dole mu dawo da sabon lamarin da ya faru a jihar Kano, wanda ya girgiza siyasar wannan jiha din, wato ina maganar hukuncin nan da kotun zabe ta zartar a makon da ya gabata, inda ta ce Abba Gida-Gida, wato gwamnan jam'iyyar NPP na jihar Kano din, Abba Yusuf Kabir, ba shi ne gwamnan jihar Kano ba, ta janye shi saboda ta ce dan takarar jam'iyyar APC Nasiru Gawuna, tsohon mataimakin gwamna a ƙarƙashin Ganduje na jam'iyyar APC, shi ne ya lashe zaben nan da aka yi ran 18 ga watan Maris na wannan shekara da muke ciki. To wannan hukuncin da kotun nan ta yanke ya girgiza mutane ta hanyoyi daban-daban, ta bangaren NPP dai an ga fushi na tashin hankali har da barazana iri-iri sannan daga bangaren su yan jam'iyyar APC da suka yi nasara tsalle-tsallen murna aka yi ta gani kuma wannan wato fushin da murna din sun fi bayyana a kafofin watsa labarai na sadarwa ta internet wato social media musamman har da rahotannin da ba su da tabbas na cewa wasu ma sun kamu da rashin lafiya har asibiti suka kwanta saboda yadda wannan hukunci din ya girgiza su.
Nasiru minista daga nan jihar Kano, gaskiya dai ni ban yi mamaki ba misali akari da su lauyoyi abinda suka gabatarwa da kotu na hujjoji shi kusantai amfanin yanke wannan hukunci gaskiya ni hukuncin ya mun daidai.
Sunana Abdulaziz Nasir, gaskiya wannan hukunci bai mana dadi ba misali akari da hujjoji da aka gabatar bisa wannan zabe na jihar Kano bisa APC da na NPP.
Don yin muhawara akan wannan hukunci da ya jawo cece-kuce, wakilin manajan Kano din Muhammadu Ibrahim Kori ya gayyato mana manyan 'yan siyasa guda biyu da suka hada da shi kansa shugaban jam'iyyar 'yan NPP na jihar Kano din Alhaji Hashimu Suleiman Dugurawa da kuma gogaggen dan siyasa ɗaya na jam'iyyar APC kuma tsohon kwamishinan ma'aikata ko kuma ayyuka na jihar Kano a ƙarƙashin gwamnatin Ganduje. Ina muku magana Muntari Ishaq Yakatse. Ba tare da bata lokaci ba malamai mu je.
Zan fara da kai Hashimu Dugurawa. A ranar Talata nan da ta gabata ko Laraba an yanke hukunci kotun sauraron ƙorafin zaɓe kuma a hukuncin da ta yake bayan dajiya da tsifa da ta yi akan wasu ƙuri'u ta ce wato Nasiru Yusuf Gawuna na jam'iyyar APC shine ya ci zaben gwamnan da aka ranar 18 ga watan Maris din da ya gabata. Yaya a jam'iyyar NNPP ya kuka ji da wannan hukunci na jam'iyyar na kotun sauran ƙorafin zaɓe?
To da muka ji dai mun ce lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saboda abun ya zo mana cikin wani yanayi na mamaki da rarrabi da kuma ta mana da hankali domin ba mu taɓa faran wannan ɗanyen hukunci zai kasance a kanmu ba. Domin ita demokuraɗiyya kullum tana duba lamba, tana duba yawan wakilci. To wannan nasara da muke da ita ta sanatoci guda biyu cikin guda uku, ƴan majalisar tarayya 18 cikin guda 24, ƴan majalisar guda 20 cikin guda 40. Sai muke ganin da kuma tarin ƙuri'a da muka samu ta haura miliyan guda, wani ne tarihin Najeriya da aka zaɓi tuntun da zuriwa wani gwamnati da samu ƙuri'a miliyan guda ma wannan tara ta haura? Sai muka ji an ce wai mu da muke da wannan lambar mun ne ma yanzu muka rasa wanda yake ƙasar mu shi aka ba, kaga dole abin zai zo mana cikin bazata da mamaki. Kuka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
To shikenan, honorable Mutari Shag, ya kuka ji da kotun sauraron ƙorafin zaɓe ta ce Nasiru Yusuf Gawuna na jam'iyyar ku ne ya sami nasara bayan da aka sake bitar ƙuri'un da aka kaɗa a wancan zaɓe?
To a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, sallallahu alaihi nabiyil karim. Da farko dai mun yi wa Allah godiya, mun kuma sa goshin mu a ƙasa mun yi sujjada wacce dama Allah Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya ce idan ya ba wata baiwa da ni'ima to kai masa godiya, ya ce kuma in ka gode masa sai ya ƙara maka. To lokacin da muka ji wannan hukunci sai muka sa goshin mu a ƙasa muka ce Allah mun gode maka domin bayan mu bane ba dabarar mu bace ba wayan mu bane ba, hujjoji ne da Allah ya nufa muka gano muka fahimce su muka zakulo su muka gabatar wa kotu kuma ta duba ta gamsu wanda su jam'iyyar adawa wanda suke gwamnati ta NNPP suka kasa kare abubuwan da muka kalubalance su a kai. Wannan abin ya saka mai girma wato ita alƙaliya wacce ta shugabanci wannan zama ta yanke wannan hukunci ta tabbatar da cewa in ka ɗebe ƙuri'u 165 da wani abu akan ƙuri'un da aka ce sun samu, wannan wayannan ƙuri'un an gano su na bogi ne ba tabbaci ba su da ba su bi ƙa'ida ba wajen sa su a cikin akwati, ta tabbatar da cewa wayannan ƙuri'u haramtattu ne aka kwashe su. Wannan ya sa aka dawo aka tabbatar da cewa Dr. Nasiru Yusuf Gawuna shi ne halattaccen zaɓaɓɓen gwamna a jihar Kano wanda kuma insha Allah rabbi nan ba da juma'a ba zai karɓi jagoranci.
Hashimu Suleiman Dugurawa, kaji abin da shi Muta Isa yake cewa gazawar ku wajen kare waɗancan ƙuri'u da kake cewa ku ne kuka fi yawan ƙuri'u a Najeriya ma, kun an ita alƙaliya ta ce na bogi ne kun kasa karewa, ya ce gazawar ku ce wajen ku kare cewa sahihai ne ya jawo muku wannan?
To na farko mu da ba mu da alhakin karewa ba, ne alhakin kare ita ce hukumar zaɓe ko alƙali da ta ce ba ta ɗebi ƙurƙuri ta ce wai naboji ne, ai ba ta duhuri ne. Ita alƙali ya ce abin da yake gabanta ya kamata ta yi hukunci da shi, ba abin da yake gaban aina ita aine ita ce a haƙuƙewa ne ya ci zaɓe wa ne ya faɗi. Ina wane ne ba ta hurumin ta ɗebi ƙur'an wani ce ba ta da kyau. Ita ce za ta gane mai kyau kuma da kyau, ai kuma zaɓe za ta gane ƙur'an mai kyau da mara kyau, domin konfushi ɗin ƙasa ai kowa ya wani hurumunsa. Ita aina ita ce ta alhakin faɗan wanda ya ci zaɓe, amma alƙali ba shi da hurumin da zai ɗauki ƙur'an wani ya ba wani ko ya ɗebi ƙur'an wani ya ce ba ta halabace, ba hurumunsa ba ne, domin ai ba da kamuncin zaune ba. Duk alƙalai ma'abotan hankali sun yi bayani a kan wannan. Kai shaida ne shi ma Alhaji Mutare idan ya kasai a matsayin ɗan siyasa ya ji wannan bayani sosai wajen masana shari'a, sun ce wannan ba ta da hurumi. Da hayar da za ta yi ta ce wannan zaɓe inda akwai ƙurƙu da aka gano wanda ba su da kyau a faɗata, to sai ta mayar da ainihin ta ce ba ta daidai ba, ta sake dubawa ta faɗi matsaya, amma ba ta zai zo.
Amma kuma INL ɗin jami'anta suna nan da su aka yi ta gwabza shari'a ɗin.
To yanzu kana kallon kana da iko tsaye da kana da ikon tambaya ta. Ai a talabijin aka yi hukunci wai ke da ikon tambaya. Abin nan ko a fikirin muke kallon sa. Wai ke da ikon daga hannu a saurare shi. Wai ke da iko ya ce a dawo baya bai gane kin mai ta muka. An taɓa ganin hukunci a talabijin ya za ka yi.
Amma ai an yi wannan hujjoji ba da hujjojin da kare hujjojin an yi su a zaman shi wajen wata shida a tsakanin lauyoyi.
Abinda ba ai magana ne a mun san da cewa za ta ɗebi ƙur'an guda 100,000 da wani abu. Ai ba mu sani ba. To da ta ɗebe ko mun ganta a talabijin sai mu ce ba mu yi da ba ba ta gamu ba. Inda tana cikin talabijin mu muna zaune a fili in tana cikin fikirin ai ba za mu sani ba. To da wannan sun fi cewa da aka yi.
To Mutare ka sai ka ji ba abinda shi Hashimu Dugurawa ke faɗa cewa kamar masana shari'a ma na cewa ai wannan tsari da ita alƙali ya ce.
Shi caman ina ganin watakila saboda shi bai ma fahimci mai tsarin mulki na ƙasa ba. Ai gaba ɗaya maganar da ake yi dama abinda yake kai mutane su nemi haƙƙi a harkar zaɓe magana ce ta hukumar zaɓe. Harkar nan an karkare ta wata shida aka yi tun daga farkon ranar da muka shigar da ƙara. Ce da aka rubuta wa jam'iyyar NPP da mai girma Abba Kabiru Yusuf, aka rubuta masa takarda cewa gafa jam'iyyar APC tana kalubalantar nasarar da ka samu, gafa jam'iyyar APC tana kalubalantar nasarar da jam'iyyar NPP ta samu akan dalilai kaza kaza kaza. Ƙarar rikinin da muka shigar abubuwa guda uku muka shigar muka yi kuka akai. Na farko dai rashin cancantar ma shi kansa wato dan takarar jam'iyyar NPP Abba Kabiru Yusuf ya zama dan takara, domin an baka bi ka'ida ba ta tsarin mulkin ƙasa na ka zama ɗan takara, wannan yana da dama hukumar zaɓe ita kotu tana da dama in ta tabbatar da haka ta soke zaɓenka ta karɓe ta ba wanda take ganin shi ne ya zo na biyu. Haka kuma ɗaya daga cikin wannan takardar kenan. Na biyu kuma mun kalubalanci yawan waɗannan ƙur'u da suka samu. Waɗannan ƙur'un da suka samu suke maganar miliyan ɗaya da wani abu, mun kalubalanta don mun gano akwai ƙur'un bogi. Don haka muka zo muka nemi kotu ta ba mu dama mu je hukumar zaɓe a ɗauko akwati ƙaramar hukuma bai ƙaramar hukuma a tantance a gano adadin ƙur'un nan a tabbatar da abin da yake akwai. Haka ne kukan da muka yi ko ba haka ba ne. Kuma an fara aikin nan tare da jami'an tsaro da wakilan su jam'iyyar NPP aka fara, sai da aka ci rabin ko kuma sama da rabin ma ƙananan hukuma. An yi ƙaramar hukuma 25 da wakilansu ake zuwa a tantance waɗannan abubuwa aka gano waɗannan abubuwa. Saboda haka su tunda muka yi wannan tsarin mulkin ƙasa sashi na 177 da na 182 ya faɗi ƙa'idoji da ake yi a zama ɗan takara, ya faɗi ƙa'idoji da ake yi a tabbatar da ƙuri'a, ya faɗi ƙa'idoji da ake bi a tabbatar da zaɓe. Sai da aka duk waɗannan ƙa'idojin an saba su ba bi ƙa'idar su ba, kuma waɗannan ƙuri'u sai da muka je bayan an zaro su an zakulo su sai da muka tabbatar hukumar zaɓe ta tabbatar da su abin da Bature yake cewa true certified copy, wanda kowanne ce da suka buga masa suka sa hannu. Waɗannan ƙurwan su muka ɗauko muka kawo kotu, sannan muka kawo abin da ake cewa bibas mashin, aka kawo shi kotu, aka zo aka kantance, sannan muka gabatar da
shaida. Wannan ban karɓarsa ba Alhaji Mutare ka sai. Hashimu Dugura, duk wannan abubuwan da aka yi haka ne an yi su kuma a gaban lauyoyinku da sauran shaidu misali?
To masu saurare a nan muka kawo ƙarshen shirin kwata-kwata sai a dakaci shirinmu na hantsi idan Allah ya kai mu. Wassalam, a huta lafiya.